yayin da ma hankula ke kwantawa a yankin Natinno wanda ke da albarkatun noma bai bayan tashin hankalin da ya auku a makon jiya inda ku aka rasa rayuka da dama. Yanzu aka wata matsala da ke tasowa ita ce ta batun satar amfanin gona da harin sarika noke da kuma cunin da mazauna garin ke zargi ana yi da take cewa yan sanda kan kama wasu da ba san hawa bare sauka. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka so musallamar wasu da ke kwanci a asibiti sakamakon walau harbin bindiga ko kuma sara da aka yi musu. Malam Husaini wanda aka harba a hannun hagu da yanzu make kwanci a gidan asibiti ya ko bayyana halin da suke ciki.
Kamu da warhaka.
Yawwa.
To ya karfin jiki?
A jiki da sauki alhamdulillah.
To koya suna?
Sunana Husaini.
A wannan fadu akai ko an kaji ciwo ne?
A ba fadu, harbi na kai.
Da me?
Da bindiga aka harbe mu.
To ya jiki yanzu?
To jiki da sauki alhamdulillah.
Yanzu an cire hasashen?
An cire, lalle an cire.
To samu raunuka suna da yawa?
Gaskiya suna da yawa. Waɗansu diddiga yau na ji an ce an sallami waɗansu daga cikin mu. Amma mun kai mu 30 da wani abu.
Yamma zuwa yanzu rahotanni na cewa akan bi wasu gonaki ana musu kisan dauke da dai tare ko da sace amfanin gona musamman ma na shinkafa. Alhaji Garba Dauda wani shugaban al'umma ne a yankin ya bayyana abubuwan da ke faruwa a garin Natinno da abun takeici inda ya ce baya ga asarar rayuka da kuma dukiyar da aka yi tun farko a tashin hankalin yanzu haka ana sace musu shinkafa a gonaki wanda don haka ne suka ma buƙaci gwamnatin tarayya da ta kafa barkin sojoji a yankin domin kawo ƙarshen irin wannan tashi-tashi hankulin da ake fuskanta a yankin.
Muna roƙon gwamnatin tarayya zuwa ta sa idanu akan abin da ya fuskanci lamud da local government da numan local government. Mutanen Tinno mutane ne wanda aka haifa nan ni yanzu haka ina da shekara 62 amma Tinno an haife ni to ina zan su tashi hankali? Abu zan su tashi hankali ba shine muke kira gwamnatin tarayya zuwa ta taimaka mana ta samu idanu zuwa a samu jami'an tsaro don saboda kare lafiyarmu. Amfanin gwamnati an kaɗa 10,000 an ka ɗauka kuma muna nan ma ba mu kimu gidaje kuma kone gidaje 35 a cikin garin Tinno ai ko sisi alhamdulillah dai shi gwamna ya taimaka ya ce duk wanda ya ji ciwo a bishi magani a bashi magani a bashi komai da komai a jinyar su kuma ana yi tsakani da Allah nan
da koyi juya ga mutanen su da ake bi har gida ana kamawa. Alhaji Garba ya buƙaci hukumin tsaro ne da ayi bincike
shi ne muke so a taimaka mana ayi mana hanya mu a ba mu bello tunda ba a taɓa yin fada ba ba kama abu kana fada ba an kama bangare ɗaya ba kama bangare ɗaya ba ta ga babu adalci a ciki kuma wannan bangare din sun je sun kama yaran su suna satin shinkafa an kamo su an kawo su lamu da an saki su mu kuma mu suna nan tsaye ka ga ba nuna mana adalci ba kenan idan nuna mana adalci za a sake mana yaran mu a hada kamo can sai zo a kamo nan inda shari'a ce sai hada shari'a ta gaskiya ko ba gaskiya ba to shine mun da babban damuwa mu kamu muna fatan gwamna tunda mutum ne mai adalci mutum ne mai son jama'a da Allah ya taimaka yake sa idanu a al'amuran da ake tafiya yanzu
to sai dai kuma da na tuntube shi kakakero na yan sannan jihar Adamawa DSP Sulaiman Hanguroje yace jami'an tsaro na nasu kokari inda masu kama fiye da mutum 30 baya ga ƙarin matakan da aka dauka kana kuma yin musan ta zargin da ake wa yan sanda na cewa suna nuna bangaranci ko kuma kama waɗanda ba su je ba su gani ba.
To yanzu dai da nake gaya maka ba gaskiya ba ne idan wasu suka ce muku bangare guda ne aka kama. Na uku kuma har ila yau jami'an tsaro musamman kwamishinan yan sanda yana nan yana gudanar da taro tsakaninsa da kuma manyan bangarorin guda biyu da kuma gwamnatin jihar Adamawa domin a tabbatar an hana faruwan irin wannan abin a kasar Lamu. Da gaba daya da kuma cikin fadin Adamawa gaba daya.
Ya mako da zuwa yanzu gwamnatin jihar Adamawa ta ma ta sauta dokar hana fita na ba dare ba ranar da ta kafa tun farko a karamar hukumar Lamurde. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.